sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya na yau Laraba 4 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanun labarai.
Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka wato FDA ta ce tana da niyyar bada cikakkiyar amincewa da allurar rigakafin COVID-19 ta Pfizer nan da zuwa farkon watan Satumba, a cewar jaridar New York Times. Shugabar hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka Samantha Power na shirin ganawa yau Laraba tare da jami'a kasar Habasha, yayin da Amurka ta yi kira da gwamnati ta bada dama a kai kayan agaji zuwa yankin Tigray. Mataimakiyar shugaban kasa Amurka Kamala Harris za ta maida hankali kan kare dokokin kasa da kasa a tekun kudancin China, karfafa shugabancin Amurka a yankin da faɗaɗa haɗin gwiwa na tsaro a yayin ziyararta a kasashen Vietnam da Singapore a wannan watan.
Tukanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin jihar Sokoto sun tabbatar da ɓullar cutar kwalara wacce ta kunno kai a cikin 'yan makonnin nan.
A nan jihar Sokoto a halin yanzu muna da local government 13 wanda sun kare hoton wannan cutar. Muna rahoton mutum 265 wanda suke fama da wannan rashin lafiyar, sannan kuma muna da rahoton mutum 23 wanda suka riga mu gidan gaskiya.
A cikin shirin za ku kuma ji cewa an buɗe wani babban taro kan tsaro a Najeriya da zai bitar darussar da za a iya koyo daga yakin basasar ƙasar. Muna kuma ɗauke da shirin Arewa a yau wanda Nasir Adamu Alhikaya zai gabatar, sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka wato FDA ta ce tana da niyyar bada cikakkiyar amincewa da allurar rigakafin COVID-19 ta Pfizer nan da zuwa farkon watan Satumba, a cewar jaridar New York Times. A watan Nuwambar da ya gabata hukumar FDA ta bada izinin gaggawa na yin amfani da allurar da ake yi ɗigo biyu da kamfanin Pfizer ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na ƙasar Jamus. Tana ɗaya daga cikin alluran COVID-19 uku da ake da su a Amurka, da suka hada da allurar ɗigo biyu da kamfanin Moderna ya sarrafa da kuma wata ɗigo ɗaya da kamfanin Johnson & Johnson ya samar. Jaridar ta ce hukumar ta FDA za ta hanzarta ba da cikakkiyar amincewarta ba kamar yadda ta saba ɗaukar lokaci ba bisa tsari da allurar rigakafin da ake bayarwa ɗigo biyu, yayin da Amurka take fuskantar sabbin hauhawar masu kamuwa da waɗanda ake kwantarwa a asibiti da nau'in Delta mai saurin yaduwa yake haddasawa. Karuwar sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar na kwanan nan galibin su tsakanin mutanen da ba su yi allurar rigakafi ba ne. Shugabar hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka Samantha Power na shirin ganawa yau Laraba tare da jami'a kasar Habasha, yayin da Amurka ta yi kira da gwamnati ta bada dama a kai kayan agaji zuwa yankin Tigray. Jiya Talata, Power ta gana tare da 'yan gudun hijira a Sudan waɗanda suka tsere daga Tigray, kuma ta sake jaddada matsayin Amurka, Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu cewa abin da ake ganin zai taimaki mutanen yankin arewacin Habasha shine kawo ƙarshen yakin da aka shafe sama da watanni 9 ana yi. Fawa ta faɗa a wani saƙon Twitter da ta wallafa jiya Talata cewa Amurka tana ƙara matsa lamba ga dukkan ɓangarori a Tigray don su amince da tsagaita wuta nan take, da fatan cewa mutane kamar 'yan Habasha da na haɗu da su a nan za su samu dama su koma gida. Rikicin ya kawo munanan har-har kan fararen hula wanda ya shafi miliyoyi, kuma dole ne a kawo ƙarshensa. Ta ce musamman Amurka na yin kira ga ƙungiyar 'yan tawayen Tigray ko TPLF da ta janye daga makwabtanta na yankunan Amhara da Afar, domin gwamnatin yankin Amhara ta janye sojojinta daga yammacin Tigray, sannan makwabciyarta Eritrea ta gaggauta janye sojojinta daga Habasha.
Madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu bude taskar rahotannin namu da wannan labari. A yayin da a Najeriya rahotanni ke nuna cewa cutar amai da gudawa na ci gaba da hallaka 'yan kasar, duk da yake hukumomi na cewa suna daukar matakan kaucewa kamuwa da irin wannan cutar. Daga Sokoto, Muhammad Nasaru ya aiko mana da wannan rahoto.
A makonnin da suka gabata an samu rahotanni daga jihohi musamman a arewacin Najeriya na samun bullar cutar kwalara wadda ta halaka mutane da dama. A jihar Sokoto ma wanda ke arewa maso yammacin kasar an samu bullar wannan cuta wadda ita ma ta yi sanadiyar salwantar rayuka. Kamar yadda gwamnatin jihar ta tabbatar ta bakin kwamishinan lafiya Dr. Muhammadu Al-Inami.
A nan jihar Sokoto a halin yanzu muna da local government 13 wanda sun kawo rahoton wannan cutar. Muna rahoton mutum 265 wanda suke fama da wannan rashin lafiyar, sannan kuma muna da rahoton mutum 23 wanda suka riga mu gidan gaskiya. Da yake wannan al'umma abu ne wanda yake kullum suna cikin canji bisa ga karuwar da ake samu.
Na ziyarci ɗaya daga cikin asibitocin da ake kula da wanda suka kamu da wannan cutar da ke garin Shuni, amma na tarar tuni an sallame waɗanda aka kwantar. Hausawa dai sun ce shekara ba ta gadon shekara, amma duk lokacin da damina ta sauka akan samu yawaitar wannan cutar wadda masana kiwon lafiya ke ganin cewa
wannan rashin lafiyar ta shahi abubuwan da suka jibanci abinci ko shan ruwa gurɓatacce.
Masu sharhi akan lamarin yau da kullum kamar Farfesa Bello Dodon Bada na ganin kamar akwai sakaci ga magance matsalolin da ke haifar da irin wannan cuta da ake samu a kowace shekara.
Mu a da abin da mun ka sani har cikin gidaje duba gari akwai, kuma har riyojin ku sai an duba su, kuma ƙoramu inda kuke ɗiban ruwa sai an tabbatar da tsaftar su kuma an samu su magani. A da haka aka yi duk abubuwan ga sun bi sun lalace, ana ƙara samun kuɗi, ana ƙara lalacewa, tarbiyya na ƙara lalacewa, amana tsakanin waɗanda aka shugabanci da shugabanni tana ƙara lalacewa. Wajibi ne gwamnati ta komo tun da tana da kowa da irin mutane. Tana da injiniyoyi, tana da malaman lafiya, tana da komi, ta yi tsaye fi sabilillahi ta tabbatar da cewa ayyukan nan an yi su, an duba su, an duba tsaftar wurare.
Akan haka ne na tuntuɓi mashawarcin gwamnan Sokoto a wajen samar da ruwan sha da tsaftar muhalli a yankunan karkara. Injiniya Sani Naguru ko ina aka kwana a wannan batun.
Muna yin solar boreholes a ƙauyuka da karkara ma, kuma muna yin modern pit latrines makewayi, kuma muna jaddada ƙoƙarin a bar zuwa bayan gida a daji kowane magidanci. Akwai training da muke ba su da ɗan tallafi da ake bayarwa na kowa ya mallaki makewayi a gidan shi. Ko ina ayyukan muna jawa inda muka san akwai bukata.
Masu lura da al'amuran yau da kullum na ganin cewa ko bayan samar da waɗannan abubuwan ga mazauna yankunan karkara akwai bukatar tabbatar da kulawa da su domin su yi aiki yadda ya kamata. Duk da yake hukuma ta ce wannan nauyi ne wanda ya rataya ga waɗanda aka yi wa aikin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
An ci gaba da ƙara tsaurarar tsaro yau Laraba a kusa da gidan makaddashin ministan tsaron Afghanistan Bismillah Khan Muhammadi a Kabul, kwana ɗaya bayan harin bom na ƙunar bakin wake da aka kai wa shugaban wanda ya jikkata kusan mutane 12. Ministan tsaron wanda bai ji rauni ba a harin na jiya Talata ya fitar da sanarwa ta bidiyo don sake jaddada kudurinsa na kare al'ummar Afghanistan. Muhammadi ya ce harin ƙunar bakin waken da miyagu 'yan ta'adda suka kai sun auna gidana ne a lokacin da lamarin ya faru. Da taimakon Allah ni ko iyalina babu wanda ya ji rauni, amma abin takeici wasu daga cikin masu tsaron lafiya ta sun ji rauni. Ina tabbatar wa masoyan ƙasa ta cewa irin waɗannan harhara ba za su yi wani tasiri akan niyyar kare 'yan ƙasa ta da ƙasa ta ba. Sai dai babu wasu cikakkun bayanai na harin, amma da alama 'yan bindiga sun shiga wurin bayan fashewar ne. Kakakin ma'aikatar tsaron Afghanistan ya ce jami'an tsaro sun yi nasarar kashe duka maharan 4. Aƙalla mutane 10 suka ji rauni a harin, kuma an ɗauke su zuwa asibiti a babban birnin ƙasar, a cewar ma'aikatar lafiyar Afghanistan. Yar tseren wasannin Olympic ta ƙasar Belarus wacce ta ce tana fuskanta hukunci idan ta koma ƙasarta ta tashi daga Japan yau Laraba a wani jirgin sama zuwa Austria. An shirya Kristina Tsimonoskaya za ta sauka a Vienna yau Laraba da rana, daga can ana sa ran za ta wuce zuwa ƙasar Poland inda gwamnati ta ba ta visa ta jin ƙai. Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki ya wallafa a shafinsa na Facebook jiya Talata cewa ya yi magana tare da Tsimonoskaya, kuma ya kamata ta iya rayuwa a Poland ba tare da wani cikas ba. Mahukunta a Poland sun ba wa Tsimonoskaya biza ta jin ƙai don ta nemi mafakar siyasa a ranar Litinin bayan ta yi zargin cewa Jami'an tawagarta suna kokarin tilasta mata ta hau jirgi zuwa gida Belarus ba tare da san ranta ba.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla sai kuma batun tsaro a Najeriya. An buɗe wani babban taro akan tsaro a Najeriya da zai bitar darussan da za a iya koyo daga yakin basasar kasar. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Nigerian civil war that came on the heels of Nigeria's independence.
Babban afsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Faruk Yahaya, ke bude wani babban taro kan sha'anin tsaro da kuma kalubalen da Najeriya za ta iya koya daga yakin basasar shekaru uku da ta gwabza. Yana mai cewa yakin basasar ya zamto zakaran gwajin dafi ga sojojin Najeriya, musamman irin kalubalen da aka fuskanta lokacin wannan yaki na rashin iya jigilar isassun kayayyakin yaki, walalun samar da kayan fada da dai sauransu. Lieutenant General Yahaya, wanda Major General AB Ibrahim ya kilce shi, ya kara da cewa,
as you all know, logistic support is the bridge between deployed forces.
Kamar yadda aka sani ne, kai kayakin fada filin daga shine kashin bayan samun nasarar duk wani yaki wanda duk wani farmakin da Dakaro ke yi ke bukata. Yace ana dai sanar da irin kalubalen da Najeriya ke fuskanta samun wajen samun ma a sayar mata da kayayyakin fada daga kasashen waje, wanda hakan ke shafar aikin da sojojin Najeriya ke yi a halin yanzu. Tunda farko sai da kwamandan kwalejin horas da dabarun yaki ta Najeriya, Major General Solomon Odonwa, ya yi bayani makasudin wannan taro.
The key objective of the symposium is to examine in more detail the conduct of the Nigerian civil war.
General Odonwa ya ce za a yi nazarin yadda aka gudanar da yakin basasa ne, sannan a yi tsifa dalla-dalla don ganin irin darussan da za a iya koya dangane da matsalolin tsaro da ake fuskanta a halin yanzu da nufin shawakan waɗannan matsaloli. Ƙwararre kan sha'anin tsaro, Farfesa Shedrack Best, shine ya gabatar da takarda wacce ta fi jan hankalin sojoji da mahalarta wannan taro. Daga bisani na tambaye shi ko wani darasi ne Najeriya za ta iya koya dangane da yakin basasar.
A yakin basasa akwai abubuwa da yawa da suka faru wanda ya kamata mu yi koyi da su. Lokacin da aka fara wannan yaki, rundunan sojojin ba su dade sun taba fuskantar irin wannan kalubala ba, amma duk da haka a cikin shekara uku an karasa wannan yaki, an samu an yi nasara. To tambaya shine, yau muna da kalubala game da tsaro a kasar Najeriya, wani irin darasoshi aka koya? Ana fama da maganan kayan aiki na soja, ana fama da tallafawa sojoji wani lokaci ba a samun shi isasshe, ana fama da wanda suke munafurci sadarwa a aikin soja, wani lokaci sai ka ga an fado wa sojoji a kwashi kayan fada, kayan yaki, a jaye amfani da shi a cuci sojoji. To irin wayannan abubuwan ya kamata da mun koyi wani abu. Misali, ya a ce bayan shekara 50 da karshen yakin basasa, har yau Najeriya bata iya ta kero kayayyakin fada na kanta ba, ko da yake an kafa kamfanin kera makamai na Najeriya, wadda muke ganin da so samu ne da yanzu nan za a ce an samu biyan bukata, amma har yanzu ana fama. Kaga ya kamata an koyi wani abu. Kuma muna samun ta'addanci, mutane da za su sauke jirgin sama na soja, wayannan ba wasa za a yi da su ba. Wannan kalubala ne wanda ya yi kaman abinda muka fuskanta a yakin basasa. Ya kamata mu zauna mu yi amfani da hankalinmu saboda mu samu karshen wannan.
Farfesa Shedrack Best, ƙwararre a kan sha'anin tsaro kuma malami a Jami'ar Jos. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Nasiru Adamu ƴar hikaya da shirinmu na gaba.
Domin fare wada har yi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin na Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu kawo zanta ta musamman da dan majalisar tarayya daga jihar Taraba kuma makiyayi Kasimu Bello mai gari kan yadda za a samu maslaha a Arewa don zaman lafiya mai dorewa. Haka nan za mu leƙa ayyukan kwamitin sulhu na jihar Yobe tsakanin waɗanda suka samu saɓani da juna don gaskiyar maganan nan ta tsakanin harshe da hakuri ma a kan saba.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwambansiya.
Dan majalisar tarayya daga jihar Taraba kuma makiyayi da yanzu ya jingina sanda ya dauki alkalami Kasimu Bello mai gari ya yi sharhi kan yadda aka samu tabarbarewar lamura a yankin na Arewa.
Gaskiyar magana shi ne aka ce ba ma addini ma ce in ka jikan na ƙasa da kai shi kuma zai ma biyayya. Gaskiyar magana akwai rata tsakanin manyanmu da kuma mu mabiya, tsakanin shugabanni da mabiya. Za ka ga mutum yana da hali da zai iya taimaka wa mutane. Misali zan baka, kana da halin da za ka ɗauki ɗanka ka kai shi Amerika ko Ingila a term ɗaya ko a shekara za a iya kashe mar miliyan 30 zuwa 50 a karatun shi, wanda in ya zauna a ƙasar nan miliyan 30 zuwa 50 ɗin nan aƙalla zai iya karantar da yara da ƴaƴan wanda ba su da ƙarfi 100 zuwa 200. To kaga wannan akwai rashin tausayi, wanda kuma gaskiyar magana talaka ko mabiya suna kallon abun da yake faruwa nan, don haka ba yadda za su yi su ma biyayya. Don haka sai mun dawo mun canza wannan halin yadda muke son ƴaƴanmu su je su yi makarantu masu kyau, ya tabbatar da muna son ƴaƴan mabiya ko marasa galihu su ma sun samu wannan ilimin. In ba haka ba, aka ce duk ɗan da ya ce mahaifiyarsa ba za ta yi bacci ba shi ma ba zai yi bacci ba, ƴaƴan da suke zuwa su yi karatu a wajen suka dawo to ba za su yi bacci ba su kuma. Waɗannan da muka hana karatun ba za su bar mu da ƴaƴanmu su yi bacci ba. Don haka wannan ya zama dole ne mu ƴan Arewa mu koma mu dubi na baya mu taimaka musu. Na biyu shine mu ƴan Arewa musamman mu matasa dole fa mu daina kashe zuciya. Me nake nufi da haka? Yanzu misali mu a matsayin na ɗan majalisa zan iya yin abun da ake cewa empowerment, wato tallafa wa mutane. Za ka sa mutane a zo a koya musu sana'a. Tun lokacin da ka sa sunan shi, shi ba wai bukatan shi ya yi sana'a ba, me zai samu daga ƙarshen wannan koyarwa da ake yi? Ka ɗauki abun jarin 100,000 ko fiye da haka ko 50,000 misali, sai ya ɗauki wannan abun a lokacin zai je sai da shi 15,000. To kaga bai taimaka wa kanshi ba, bai taimaka wa al'umman shi ba, da zai yi amfani da wannan kayan sana'a da aka bashi? Wannan 15,000 dinan zai iya samunta ya yi bukatan shi, sannan kuma ya ci gaba da sana'arsa. So sai mun canza, mun dawo mun nemi sana'a, mu rike sana'a koya take, mu yi dogaro da kanmu. Wannan shine zai taimaka mana Arewa, a daina mana ganin mahaukata, a daina rena mana hankali. Ba yadda za a ce dan Arewa za ka iya zuwa kudu ka je yankan farshe ko ka je gadi ko kuma ka je ka yi leburanci sannan ka ce ba za ka yi a garin ku ba, ba zai yu ba.
A so ga gari akwai abin da ka kawo mai muhimmanci da aka shakawa, shine yadda masu dan hannu da shuni ke tura ƴaƴan su makarantu, alhali ƴaƴan talakawa makwabta suna nan ba sa samun yin makaranta, sai dai ko a saya musu babura su yi ta guje-guje a kan tituna. An ce wasu daga cikin waɗannan yaran waɗanda ba su samu galihu ba su suke iya biyo miyagun iri a rika waɗannan abubuwa na rashin tsaro.
Wannan gaskiya ne, amma babban matsala ma ni akwai abun da mutane ba su sani ba. Ka san da yawa kashi 99 in ana maganan shugabanni sai su ɗauka ƴan siyasa, kun ana maganan barayi sai su ɗauka ƴan siyasa, satan nan fa kashi 95 ma'aikatan gwamnati su suke yi.
Dakata a nan Kasimu, idan yanzu zamu shiga jihar Yobe ne da ke farfadowa daga fitinar Boko Haram don jin yadda kwamitin sulhu tsakanin al'ummar jihar ke aiki. Sheikh Babagana Malam Kyari shine shugaban kwamitin.
Wannan kwamiti na zauren sulhu wanda kusan yana aiki ne kafada da kafada da sarakuna da kuma dukkan malamai da kuma dukkan jami'an tsaro a kowanne mataki, yan siyasa da kuma yan kasuwa. Sannan kuma wannan kwamiti tana da wakilai mutane 39 a matsayin matakin jiha, wanda kuma ya shafi dukkan jami'an tsaro da alkalai da malamai da kuma sauran ɗaiɗaikun al'umma masu ruwa da tsaki akan tsakanin al'umma, musamman ma wanda al'umma suna jin nauyinsu, suna ga girmansu, suna ga darajansu, wanda an riga an gabatar da mu yanzu haka mun fara aiki. Abu na biyu kuma a matakin karamar hukumarmu, wanda da hukumomi 17, kuma a kowanne karamar hukuma akwai irin wannan komiti da shugabanta da sakataranta da wakilanta akalla mutane 23 zuwa 26. Yanzu haka muna yin aiki, kuma alhamdulillah aiki yana kankama wajen daidaita tsakanin al'umma da zamantakewa.
Wato tambaya ta, shin sulhun na 'yan siyasa ne ko kuma na sarakuna ne ko matasa ko wani aiki ne a tattaimai kuke?
Haji Nasiru, wannan majalisa ko wannan zaure bai da alaka da siyasa, bai da alaka da wani kungiyan addini, bai da alaka da wani sarauta kawai. A'a, duk waɗanda suka samu sabani tsakanin junansu ko ta fuskan shugabanci ko ta fuskan auratayya ko ta fuskan dukiya, ko da musulmai da musulmai ne, ko da musulmi da wanda ba musulmi ne, suka samu sabani, mukan zaunar da su da yaddan kowanne bangare mu ga cewa mun daidaita su. Sannan kuma sulhu yana da muhimmanci, saboda lura da yau duk duniya gabaki daya, sulhu shine yake kawo zaman lafiya. Wanda in kuka je kotu, misali in mutun ya kai ka police station ko gaban alkali, to kaga gaba zai shiga tsakaninku a ce wane da wane suna kotu a benci daya ko a kujera daya. Amma shi sulhu yarda ne na kowanne bangare, kuma daidaituwa ne, kuma yana kawo lumana da kuma zamantakewar ci gaba ne.
Kun dauki wannan matsayi na sulhu ne saboda mutane su daina rikici, su zauna lafiya da juna.
Kware da gaske, kaga yanzu Haji Nasiru da sauran masu sauraro kun ga rigingimu iri-iri yana tasowa tsakanin al'umma, ko tsakanin makiyaya da manoma, ko tsakanin ɗan kasuwa da ɗan kasuwansu, ko tsakanin mace da miji, ko tsakanin makwabci da makwabci, ko dai harkoki da irin na rayuwa. Dole a samu sabani, kamar yadda Malam Bahaushe yana cewa ka zo mu zauna, ka zo mu saba. Duk da cewa wannan Hausa ce ba shari'a ba ce, to amma sulhu yana da muhimmanci. Yanzu magana nake maka nan, akalla a kananan hukumomi 17 mun samu mun sulhu da tsakanin mutane sama da 50. Wannan yana nuna mana cewa ba karamin tasiri ba ne wannan abu ya kawo mana na lumana da kuma zaman lafiya.
Mutanen ki zo su same ku, ko kuma in kun ji labari an samu sabani ne kuke zuwa?
A'a, ba ma zuwa. An riga mun yayata wannan majalisa ko wannan zaure a dukkan kofofin watsa labaranmu na gurgudo na cikin gida, wanda yau dinnan alhamdulillah shine nayi Chibu Cisco, nayi sa'a da dacewa a nan Abuja wajen taron nan na samu da kai, kofan waje ko kuma media na waje da nayi fira da shi yau kai ne. Amma sauran kofofin watsa labaranmu na cikin gida duka mun yayata, al'umma ne suke rubutowa kokensu ko kuma kukansu, ko kuma su zo da kansu same mu a office namu cewa ga matsala tsakaninmu da wane da wane, mu ne wane, ku sasanta mu. Sannan mu kira duka bangarori guda biyun, sun amince, kun amince, sun amince, sannan na mu saurare su, mu ga kuma abin da za mu iya yi a tsakanin su.
Masu sauraro, a nan za mu dakatar da shirin na wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu ci gaba da shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Zarafofin duniya, to sarakai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.
To madalla a gaida Malam Nasiru. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email. To, saƙonmu na farko ya fito daga Babandi Maman Babandi. Ya ce, salam VOA Hausa, muna taya al'ummar ƙasar Nijar murnan cika shekaru 61 da samun 'yancin kai daga ƙasar Faransa. Muna addu'ar Allah ya ƙara ɗaukakar Nijar da ma Afirka baki ɗaya. Sako na gaba na cewa wannan rikici da harzikin ɗan sanda DCP Abba Kyari ya tsinci kansa a ciki kawai jarrabawa ce daga Allah. Muna fatan Allah ba shi ikon cin wannan jarrabawar. ya kubutar da shi daga sharrin waɗannan miyagun da suka taso shi a gaba. Da fatan Allah ya bayyana gaskiya akan wannan al'amarin mai tsarkakiya, domin dai ciki da gaskiya wuka bata huda shi. Daga Haruna Boda Inkaibo, karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa. Wannan sako na cewa hakika kiran da tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya wato INEC Farfesa Atahiru Jega yayi wa 'yan Najeriya cewa kar su amince da PDP ko APC, dukkan su haɗe yake. Hakan abin dubawa ne da irin basira kafin yanke hukunci akan kalaman nasa, domin kuwa talakawan Najeriya alƙalai ne. Wannan shine ra'ayin Aliyu Muhammad Danfulani da Aliko Autaka Finta Yelwa da Ibrahim Musa Wada daga jihar Zamfara. Sai kuma sakon Muhammad Ahmad Usman Tunga Makiri jihar Neja yace VOA Hausa ku isar da sako na ga shugaban karamin hukumar Rafi Kagara a jihar Neja, Alhaji Ismaila Musa Dan Mujibo, da yake jajircewa yana mana ayyukan alheri da dare da rana akan damuwar talakawansa. To Allah ya saka da alheri. Sai kuma sakon Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya, yace assalamu alaikum VOA Hausa. Shawarar da tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya Atahiru Jega ya bayar na 'yan Najeriya su yi watsi da jam'iyyar APC da PDP, domin dukkan jam'iyyun ba su yi wa Najeriya abin a zo a gani ba. A gaskiya wannan gurguwa shawara ce, domin abin da kamar wuya a yi dare ba tare da sanin jemagi ba. Sai kuma sakon Ahmad Manija daga unguwar Karufin Madaki yace muryar Amurka ku isar mun da sakon jaji ga al'ummomin jihohin Borno da Nasarawa da Bauchi da ma sauran Najeriya da suka samu iftilayin ambaliyar ruwan sama da ya lalata dukiyoyi da rasa rayuka. Da fatan Allah jikan waɗanda suka rasa rayuka da rahama ya maida abin da aka rasa, amin. A ƙarshe sai sakon Sani Muhammad Chindo, unguwar Karufin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya, yace salam VOA Hausa. Hakika karrama gwamnan jihar Borno da lambar yabo da shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum, hakan yayi daidai, domin a gaskiya babagana Umar Zulum ya cancanci yabo da jinjina. To madalla, sai a ci gaba da aiko mana da sakonni, mu kuma za mu yi kokari mu rika karanto muku. Yanzu ko ga Muhammad Hafiz ya dawo da takaitaccen labaran duniya.
Da abinci da magunguna ta Amurka wato FDA ta ce tana da niyyar bada cikakkiyar amincewa da allurar rigakafin COVID-19 ta Pfizer nan da zuwa farkon watan Satumba, a cewar jaridar New York Times. A watan Nuwamba da ya gabata, hukumar FDA ta bada izinin gaggawa na yin amfani da allurar da ake yi digo biyu da kamfanin Pfizer ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na ƙasar Jamus. Shugabar hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka Samantha Power na shirin ganawa yau Laraba tare da jami'a kasar Habasha, yayin da Amurka ta yi kira da gwamnati da ta bada dama a kai kayan agaji zuwa yankin Tigray. Jiya Talata, Power ta gana tare da 'yan gudun hijira a Sudan waɗanda suka tsere daga Tigray, kuma ta sake jaddada matsayin Amurka, Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu cewa abin da ake ganin zai taimaki mutanen yankin arewacin Habasha shine kawo ƙarshen yakin da aka shafe sama da watanni 9 ana yi. Mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris za ta maida hankali kan kare dokokin ƙasa da ƙasa a tekun kudancin China, ƙarfafa shugabancin Amurka a yankin da faɗaɗa haɗin gwiwa na tsaro a yayin ziyararta ƙasashen Vietnam da Singapore a wannan watan, kamar yadda wani babban jami'in fadar White House ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Harris za ta kasance mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka ta farko da za ta ziyarci Vietnam, yayin da Washington take neman goyon bayan ƙarfafa ƙasashen duniya don tunkarar tasirin China a duniya. An ci gaba da ƙara tsaurarar tsaro yau Laraba a kusa da gidan muƙaddashin ministan tsaron Afghanistan Bismillah Khan Muhammadi a Kabul, kwana ɗaya bayan harin bom na ƙunar baƙin wake da aka kai wa shugaban wanda ya jikkata kusan mutane 12. Ministan tsaron, wanda bai ji rauni ba a harin na jiya Talata, ya fitar da sanarwa ta bidiyo don sake jaddada kudurinsa na kare al'ummar Afghanistan.
To masu sauraro, da takaitattun labaran duniyar muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri, amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan sanata Nuhu Aliyu Auna, wanda ya rasu da safen nan a garin Kaduna. To Allah ji kansa da rahama ya kuma ba iyalai jure wannan rashi, musamman abokiyar aikinmu Amina Buhari Auna. Allah ya ƙara haƙuri. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labaran duniya, da kuma Julie Lazarus Bishop da ta haɗa mana sauti, sai kuma injiniyanmu na wannan lokacin Baba Yakubu Makeri da ya shirya na kuma gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nake sallama da ku, sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin na gari. Amma yanzu sai a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.